Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya, za ku ji shirin Karamin Sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Ga labarun mai karanto su Laden Ibrahim Ayawa. Mahukunta a kasar Angola sun bayyana cewa kalla mutane 17 ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon turmutsi da aka yi a filin kwallon da ke arewacin kasar. Rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka yi kokarin shiga wurin buga wasan kwallon kafa ta kofa guda. Ana dab da fara wasan kwallon kafa na zakaran kungiya ta kwallon kafar kasar a jiya Juma'a. Sakamakon neman shiga wannan wuri domin a fara wannan kwallo da yan kallo ya dalilin turere ne yadda ya yi dalilin faduwar wasu kuma aka take su cikin wannan turmutsitsin. Kafofin yada labarai na kasar sun ce wasu ko bayan take su rashin iska na cikin abin da ya sanadiyar mutuwarsu, domin ko an ce an ga warwaki bisa wani, yayin da asibitoci suka ce sun yi wa mutane sama da 50 magani waɗanda kuma ɗaukacinsu ‘yan gani kashenin ƙwallon ƙafa ne. Ɗaruruwan masu sha’awar ƙwallon ƙafa ne dai suka yi dafifi babban filin ƙwallon ƙafar da ke arewa maso yammacin ƙasar domin kashe kwarkwatan ido na wasan da za a buga tsakanin kungiyar a Santa Rita de Casia da Recreative de Libolo, waɗanda dukansu ‘yan rukunin ajin farko ne na kungiyar ƙwallon ƙafar ƙasan, wato Division 1 a Turance. Kamfanin dillancin labaran ƙasan ya ambato shugaban ƙasar Jose Eduardo de Santos na yi wa iyalan waɗanda suka mutu jaje, tare da ba da umarnin gudanar da binciken dalilin aukuwar wannan haɗarin. A ƙasar Sudan ta Kudu, mutane 2 ne suka mutu, kana wasu 3 suka samu rauni sakamakon faɗin da ya ɓarke tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar da kuma masu tsaron lafiyar gwamnan jihar Imatong. Wannan lamari dai ya faru ne a ranar Alhamis bayan da shugaba Salwa Kiir ya kori gwamnan na jihar Imatong na Tisio Laluke Nmanir daga bakin aikinsa. Shugaba Kiir ya bayyana wannan sallaman gwamnan ne ta gidan talabijin na ƙasar wanda ya yi kai tsaye. Hawa kuma mataimakiyar gwamna Margaret Ito ta tabbatar da cewa fada ya barke a gidan gwamnan jim kaɗan da shugaba Kiir ya ba da wannan sanarwar. Shugaba Kiir dai ya bayyana koran wannan daga bakin watan gwamnan daga bakin aikinsa ba tare da ba da wata hujjar yin hakan ba. Sai dai ya ce Tobilo Alberio, tsohon kakakin majalisar dokokin jihar gabashin Equatoria, shi ne zai mai gurbin gwamnan da a koran. Sai dai wannan matakin ya haifar da zaman ɗarɗar a cikin birni na jihar da aka sallami wannan gwamnan, domin ku ofisoshi, makarantu, shaguna da dai sauran matattaran jama'a sun ci gaba da kasancewa kulle, kana sojoji a gani a kan tituna suna sintiri. Ito ta kira wannan tada jijiyan wuya cewa ba wani abin a zo a gani ba ne, tana cewa canji a gwamnati ai ba sabon abu ba ne, kuma tana yiwuwa ya zama hakan shi ya fi zama alheri ga jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar wato umarni da ke nasaba da harkokin shige da fice a Amurka, tunda yake kotu ta dakatar da umarninsa na hana bakin haure da 'yan kasashen nan 7 daina shigowa kasar ta Amurka ya aiki. Trump ya faɗa wa manema labarai sa'in da yake hawa jirgin shugaban kasa wanda ake kira Air Force One a jiya Juma'a cewa Amurkawa su saurari wani sabon umarnin da zai sa wa hannu tsakanin Litini da Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin cimma manufar wancan umarnin farko da alkalai suka soke. Ya ce yana fata wannan umarnin ya fi wancan aiki cikin sauri fiye da wanda kotu dakatar ɗin. Ya ce muna da buƙatar aiki cikin hanzari domin ko abu ne da ya shafi harkar tsaro. Sai dai babban hadimi a fadar ta shugaban ƙasa wato Ryan Priebus ya ƙara yi wa manema labarai jawabi game da wannan batu, yana cewa duk wani hukuncin da kotu ta yanke, mutane su kwana da sanin cewa akwai zaɓin ɗaga ƙara, ciki ko har da irin wannan dakatar da umarni na wucin gadi wanda babban kotu ta yi. Ya ce sautari ana duba tasirin wannan batu ne shari'a idan an zo ba da hukunci, sai dai kuma a waje daya wani alkali daga cikin kotunan dawo kara ya buƙaci alkalai su jefa ƙuri'an cewa wannan batu na dakatar da umarnin da shugaba ya bayar kar a sake sauraronsa a gaban alkalan nan 11 da aka nada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin tsaron cikin gida na Amurka John Kelly ya kai ziyara jiya Juma'a a ɗaya daga cikin bakin iyakokin Amurka da Mexico wanda aka fice kuce a kansa, yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump tana nan ta dage sai ta gina katanga tsakanin ƙasashen biyu. A ziyarar sa ta yammacin jiya Juma'a, Kelly zai gana da jami'an tsaron gwamnatin tarayya da na jihohi har ma da na lardi-lardi a wannan bakin iyakar da ke San Diego a California da kuma Tijuana, Mexico. Bakin iyakar wadda aka sa masa shingen waya mai kaifi kamar reza shi ne wanda ake ganin zai ci gaba da kawo bakin haure cikas wurin yunkurin tsallakawa wato tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai kuma masu kula da masu sukan lamirin ginin katangar da shugaba Trump ce zai yi, wannan matakin ya ƙara tsaurawa bakin haure daman shigowa ne amma ba zai hana su shigowa ba, inji su. Kelly ya kai ziyara a kudancin Arizona wanda kafin yanzu shi ne ya fi kowane hada-hada da bakin haure ke amfani da shi domin gitta bakin iyakan ƙasashen biyu. Haka kuma a ranar Alhamis, Kelly ya kai ziyara a kudancin Texas inda nan ma ake yawan tafiye-tafiye. Kelly, wanda tsohon sojan ruwa ne, an nada shi ya zama babban sakataren harkokin cikin gida da tsaro a wannan gwamnati ta shugaba Trump, ya ce yana goyon bayan gina katanga tsakanin bakin iyakar Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Trump ya alkawari tun lokacin yakin neman zaɓe. Sabon sakatariyar harkokin ilimin Amurka Betsy DeVos ta yi karo da cikas a yunkurin ziyarar ta farko ta kai a makarantar gwamnati a nan birnin wato Washington.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan ziyarar faɗakarwa domin wayarwa jama'ar ƙaramar hukumar Misau da ke jihar Bauchi Kai da hukumar Bakatuma ta kai ƙaramar hukumar. Rahotonmu na biyu zai magana ne akan yanda aka gudanar da rigakafin cutar shan inna na farko a cikin wannan shekara ta 2017 a jamhuriyar Nijar. Shi ma rahotonmu na uku zai magana ne akan dukuwa da jami'ar kiwon lafiya suka yi wa al'umma jihar Neja akan zuwa asibiti a lokacin naƙudar haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai magana ne akan nasarar da aka samu wajen samun raguwar yara da ke kamuwa da cutar tamowa a yankin garin Bugaje da ke jihar Katsina. Rahotonmu na biyar zai magana akan alamomin kamuwa da cutar tarin fuka wato TB. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir. Mm-hmm.
Hukumar da ke kula da yaduwar cutar kuturta, zazzabin malaria da cutar shan inna a jihar Bauchi wato Bakatma ta kai ziyarar fadakarwa da wayar da kan al'umma karamar hukumar Misau da ke jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo na dauke da cikakken rahoto.
A ci gaba da ziyarar da hukumar Bakatma take yi ta ziyarci karamar hukumar Misau inda ta fara da sakatariyar karamar hukuma zuwa asibitin garin Misau da kuma fadan mai martaba sarkin Misau da yake bayani dalilin zuwan su Misau shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada.
Kamar yadda sunan ya nuna, Bakatma ma'anarta shine Bauchi State Agency for Control of HIV AIDS Tuberculosis Leprosy and Malaria. Hukuma ce ta gwamnatin jihar Bauchi wanda take yaki da cututtuka guda hudu. Akwai HIV AIDS, cuta mai karya garkuwar jiki, akwai tuberculosis, tarin fuka, akwai leprosy, kuturta da kuma malaria, zazzabin cizon sauro. So dukkan ayyukan ita wannan hukumar ya ta'allaka ne a ga yadda za a yi a kare al'ummar jihar Bauchi kafin su kamu da waɗannan cututtuka. Idan har kuma mutum ya kamu, a ga yadda za a taimaka masa cikin ɗan ƙaramin lokaci a tabbatar da ita cutar ne kuma ya samu magani. So duk ayyukan da muke yi yana around waɗannan abubuwa: prevention, early diagnosis and treatment na waɗannan diseases.
Dr. Mansur Dada kenan shugaban Bakatma. Alhaji Lele Suleiman shugaban ƙaramar hukumar Misau ya yaba da ziyarar.
Muna ƙara gode maku da irin bayanai da ka bamu a yanzu na kun ziyarci asibitin Misau da irin yanayi da kuka je, abubuwa da kuka fahimta, da kuma abubuwan da kace ake yi na harkokin magani da ake kawo mana daga Bauchi a matsayin kyauta don harkokin al'umma. Wannan wani babban al'amari ne na godiya wa Allah, kuma godiya ga ku da effort ɗinku ake amfani da shi da irin abun da kuke faɗa. Abubuwan suke ƙara ƙaruwa. Sai dai akwai 'yan ƙananan shawarwari da nake so in kawo mana gabaki ɗaya. Mu dai yanzu muka shigo cikin gwamnatin nan, kuma relationship muke so mu ƙara ƙullawa mai ƙarfi na mu taimakekeniya wa junanmu da kuma al'ummarmu na ƙasar gabaki ɗaya. Inda kowanne dan Bauchi State ne, kuma Bauchi State din muka sa a gaba, da kuma local governments din mu kowa da yake wakilta. Saboda haka duk wani abu da ya kamata na taimako da kuka ga ya dace ku ƙara mana fiye da abun da kuke mana ma a baya, muna nema a gare ku.
Shugaban karamar hukumar Misau Alhaji Lele Suleiman kenan da yake bayani a madadin sarkin Hardawa Malam Baba Tage, sarkin dawakin Hardawa.
Wanda yafi tsanani a yanzu, ko kuma wanda yafi tasiri, shine malaria. Malaria nan an yi feshin gidan sauro, ana ba da shawarwari an yi ba da gidan sauron kansa, wasu suna amfani da shi, wasu kuma ba sa yi. To duk da haka ba za a yi ƙasa a gwiwa ba, sai a ci gaba da ƙoƙarin da ake yi wajen samarwa da mutane magani mai ɗan sauƙi wanda zai rage yaduwar cutar da kuma wahalar da mutane da take yi.
Sarkin dawakin Hardawa Malam Baba Tagge kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gudanar da rigakafin cutar shan inna, wato polio, na farko a cikin wannan shekara ta 2017 a maradin jamhuriyar Niger, domin karawa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 ƙarfin garkuwar jiki a ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar kwata-kwata daga doron duniya. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto.
A burin tabbatar da rigakafin cutar shan inna ga ƙananan yara, wayan ƙasa ma sarakunan gargajiya na taka muhimmiyar rawa a kai. Hakan yasa shirin ƙaramin sani kukumi ne jan ta bakin sultan ɗin katsanin Maraɗi, Maremawa Alhaji Alizaki, inda ya kira ga wayan ɗaya na su ba da amana ga ita wannan shaushawa.
Shekara a rutan ana shaushawa saboda wagga cuta, kuma kowa ya sani Allah ya karba abin ya rage
lafiya.
To saboda haka nan nake jawo hankalin uwayen yara a bada yara waɗanda suke ga shekarun shaushawa a masu shaushawa. Alherin su ne alherin mu ne, mu duka sarai, kuma alherin ƙasa ne. Ina roƙon su saboda Allah, kowa ya hiddo ɗan shi a mashi wannan shaushawa. Inda ba alheri bane ga talakamu ba za mu yarda ba, saboda gare mu za a fara komi ne. To Allah Allah da ikon shi waga shaushawa alheri ce saboda haka nan muke tambayar ku ku hiddo diyan amsa shaushawa
kin fasa
daga bana sai badi muna tamani duk kokarin da kuka yi alhamdulillah to a ci gaba da aiki a kare wadanga yara Allah shi kare su nagode
lafiya
to eto wannan shaushawa me ya kawo yawan yanta wace illa ce ga wannan cuta kuma kananan yara nawa ne za su amfana a wannan karo da ita Malam Usman Yakuba malamin tsabta kuma moshin waye kai a hukumar kare lafiya ta jiha DRSP
gaba ɗaya insha Allah muna fatan za a yi ma yaro kamar miliyan guda da 270 da biyu a cikin jihar Maradi gaba ɗaya an ganta wani wuri saboda yanda abin yake kamar aka ce in makwabcin ka yana gobara ne kama kamar kana gobara ne kenan ka zabura kashe waccan wuta kan ta zo gidanka ma'ana abin kenan yaki da polio ita makwabcin ka yana da kamar kai ma kana ne saboda ya wuta can bincike na bada na baya ya bada cewa da in yaro daya ya kamu digewe da shi kamar yaro 200 ma yana isa gashi hujja da aka abin da yake kawo ta rishin tsaftan nan dai hujja da ta bi da muka bada shine cewa da kaga mutane ba su wanke hannu ruwa na sha ko da kamfanin safara ruwa ya ba ku ruwa a cikin iyalinku kana tamanin kai kamar kana da pompo to in ba ku kula ba zaka tarra a cikin gidanka kowace irin randa ma ko tanu an zuwa ruwa randa ba a rihe ba yaro ya zo ya sa balo ya sa takalmi ya da wani busashe da komi kaga ruwa ya baci ba ruwan tsafta bane ba wannan ma matsala ne ga bayan gari inda mutane suka ga kuma an kai dibi kasuwannin mu da lakwal da wurin zub da shara da bayan gari duk sun garwaye an rasa abun ma yanda za a kaji abubuwan da ma suka dami kwarama gaba matakan daukawa shine na harko da mu da ku mun ne gaban yakin wannan waye kan mutane abu na biyu wanke hannu nan dan Allah da annabi akula ba ma kamar da yara tunda yaro shi ba ruwan shi wanke hannu bare ma dai in sun yi bayan gari ko kamar su ci abinci
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
jami'an kiwon lafiya a jihar Niger na can sun dukufa wajen bayyana wa mata muhimmancin zuwa asibiti a lokacin naƙudar haihuwa inji wakilinmu Mustafa Nasir Batsari
jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce duk da yake ana samun ci gaba ta wannan fuska amma har yanzu akwai waɗansu matan da suka dogara da shan jikon itatuwa a lokacin da mace ta kamu da naƙuda a yankunan karkara na jihar Hajjaji Mai Idris Muhammad darakta ce a sashen bincike da tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da take cewa
mu dai a namu bangaren akwai wasu ta'ada da muke yi da bai kamata ba al'ada kenan idan suka yi haka ya dauki lokaci za su ji mata in ya dade a gida kin ga kagan haihuwan farko zai iya daukan ta awoyi maybe 17 15 haka tunda farko ne so zai fara daga dan kadan kafin yayi nisa to in suka fara da ita da wannan har su dankare ta a gida kwana uku mahaifa bai bude baki ba so sai abun sai ya zama matsala so instead su kai ta asibiti directly kuna da na kusa wanda yake mai aikin asibitin ne ko unguwan zaman ne ko ita mai kallon mutane a gida irin su traditional birth attendant din nan ba mu ba su izini su dauki delivery a gida ba ai saboda raunin shi especially haihuwan farko yarinya karama ita da ta taba haihuwa ta yi daban da wannan da take farawa din tana da rauni ne bata taba gani ba duk kunkusanta ba su taba gani irin zafin nan da zata gani ba so in ba su yi hankali ba su ba za su iya gwaji su duba su ce wannan gwajin ga abin da yake fada ba compared to wanda ke asibiti wanda ta san aikin ta ka gani akwai bambanci shi yasa muna musu gargadi kar su je su ce suna shan irin waɗannan abun itatuwan nan su dauki lokaci a gida
a lokacin da take tsokaci game da korafe-korafen wasu matan karkara na cewa wasu lokuta malaman asibiti na rufe su da fada a lokacin da suke cikin naƙudar haihuwar ga abinda daraktan ke cewa
sometimes ba da son masu aiki asibiti suke ma mutum tsangwama ba suna son yanda za su fitar da ita a cikin wannan kuncin to suna yi haka wani lokaci sai ka ga hankalinsu ya tashi in ba su ci magurin abin da suke so ba but bai kamata su yi ihun ba actually but sometimes sai su yi shi out of ba su san lokacin da ma suka yi aka ba saboda yanda suke son su gan matan nan ta tsira ba wai suna son su guzuma mata bane haka yake.
Ko bai ga jami'an kiwon lafiyar dai akwai kungiyoyin addinai da ma shugabannin al'umma dake ci gaba da fadakarwa a karkara domin ganin matan na zuwa asibiti a lokacin haihuwar, al'amarin da masana suka ce tabbas zai taimaka wajen kawar da matsalar mutuwar mata a lokacin haihuwar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga jihar Neja, rahotanni na nuni da cewa an sami ragowar yaran da ke kamuwa da cutar tamowa a yankin Bugaje dake jihar Katsina. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto.
Nasara hakan ta samu ne saboda irin kokarin da kungiyar sa-kai ta yankin suke yi wajen fadakar da al'ummar yankin irin hanyoyin da za su bi don kare ƴaƴansu daga kamuwa da larurar ta tamowa. Shugaban kungiyar sa-kan na yankin Malam Muhammad Bagaje ne ya bayyana haka yayin da babban jami'in shirin samar da ingantaccen abinci na arewacin Najeriya wato WIN wanda ke karkashin kungiyar Save the Children Dr. Muhammad Liman ya jagoranci manema labarai cibiyar bayar da magunguna ta garin Bugaje don ganin yadda shirin ke gudana.
Abin da ya zaburar da mu muka shiga wannan aiki a lokacin da aka kirawo mu da mu zo mu hada kai, mu zo mu sadaukar da kanmu da rayukanmu da kuma mu zo mu haɓako ci gaban garin nan namu na wani kungiya da ta zo wanda take taimaka ma yara ƙananu, shine muka tashi tsaye tare da ƴan muka cincinto mata daga cikin gari da mazaje kuma magaje taimaka mu da masu ungunni, muka hita muka kira ga mutane aka ci gaba da basu wannan abu, muka ga nasarar abin nan tana ta tafiya ana basu, yaran nan suna ta haɓaka, shi yasa muka jajirce mu aikin nan.
Daga lokacin da kuka fara fadakarwa zuwa yanzu an samu raguwar masu kamuwa da larurar tamuwa a wannan yanki?
Gaskiya alhamdulillahi an samu raguwa kwarai da gaske fiye da da.
Me kake ji ya haifar da raguwar samun yaran da suke kamuwa da wannan larura ta tamuwa?
Abinda muke gani ya haifar da samun raguwar wannan abin gannan da aka yi saboda su waɗannan waɗanda muke aikin nan tare da su da malaman asibitin nan da kuma su waɗannan shugabannin mu na wannan ƴan sa-kai ɗin nan su ne suke fadakar da mutane cewa ga abubuwan da ya kamata a riƙa ba yara yayin da za a samu su fita daga cikin wannan abu kuma ba za su sake komawa ciki ba.
To ku a matsayin ku na magidanta, wani irin yunkuri kuke na ganin kun samar da waɗannan abubuwa da iyalanku za su haɗa domin ba wa yara?
Mu yunkurinmu har kullum muna kira ga iyalinmu, mun tashi tsaye ga nema musu abinda za su riƙa taimaka ma yaran nan namu yadda ba za mu bari su shiga cikin wannan tamuwai ba.
Ganin yadda wannan aiki naku na sa kai ne, wani irin gudunmawa kuke samu daga sarakunanku da gwamnati da kuma jami'an lafiya a kokarin da kuke na shawo kan yaduwar wannan larura ta tamuwa?
Su masu gari kamar magaji ya tashi tsaye ya hada mu tare da masu unguwannin shi ya haɓaka mana cewa kada mu sa sanyi daga cikin jikinmu, mu tashi tsaye da neman abin da za mu domin mu ce rayuwar ƴaƴayenmu tare da su masu ungunan nan suke hada gaya mu cewa mu sanar da iyalinmu cewa mu tashi tsaye su ma kada su kawo gajiya daga cikin wannan abin gannan. Su kuma ma'aikatan lafiya idan muka kawo yaranmu suka zo suka gani su ne ke ƙara kiranmu, muna yin mitin da su mu zauna da su mu kirawo kamar namiji 20 mace 20 mu zo mu zauna da su nan cikin asibiti suna gaya mana wannan abu. Mu kuma dan in mutum 40 kenan za mu fita waje mu fantsama shi ga mutane domin su san wannan, dan wani bi mukan yi tare har mutum 200 muna taro da su nan wurin, kowa ya san wannan a cikin kasar nan.
Ganin wannan kungiya da take tallafa wannan shirin ta kusa ƙare aikin ta zuwa baɗi, wani tartibi zaka gaya mai sauraro cewa wannan shirin koda wannan kungiya ta tafi zai dore?
Za a jajirce kada abin ne ya sake shigo mana.
Shugaban kungiyar sa-kai wajen fadakar da mutane domin yaki da larurar tamowa a yankin garin Bugaje Malam Muhammad Bugaje kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya.
Binciken da masana harkar kiwon lafiya suka yi yana nuni da cewa Najeriya ita ce tafi shahara wajen yawan mutanen da ke dauke da cutar tarin fuka. Binciken da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan yana nuni da cewa akwai yiwuwar karuwar mutanen da za su kamu da cutar daga yanzu zuwa shekarar 2020. Shin ko yaya alamomin cutar take? Halimatu Abdullahi ta hada mana rahoto.
Dr. Salisu Bi Ma'azu likita ne a asibitin kwararru na Rashid Shakona a birnin Dutse.
Ciwo ne wanda yake bayyana da kansa ta hanyar tari. Mun ayi tari kuma ana fidda majina, majinan kuma yawanci zaga akwai jini a cikin ta. Da yake na abu na biyu zaga mutum yana ramewa. Shi tarin TB ciwo ne da ake dauka musamman ga gurin wanda dama suna da shi. Wani akwai kwayar cuta da ake ce da bacteria wanda ba a ganin ta da ido, sai an sa a madubi mai girma ma abubuwa shine ake iya ganin ta. Yawanci tana cikin abun yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake. So in yayi tari yana tari yana fesa shi cikin iska, suna yawo a cikin iska, wani kuma sai ya shaka. So in ya shaka idan jikin shi bashi da kwari, garko jikin sa bashi da ƙarfi sosai, shikenan sai shi ma sai kama da irin wannan ciwon. To amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbatar ita ce aka kuma ba da wannan maganin ana shin tsawon wata 6 zuwa wata 7 insha Allah shi ana warkewa ba matsala.
Shin ko wannan tari na da alaka da cutar nan mai karya garkuwar jiki ta HIV AIDS?
Eh gaskiya ne, yawanci za ka ga duwanta da ciwon HIV AIDS idan an yi bincike an kalli za a kana da ciwon tari. Abin da yake faruwa kamar dan juma da dan jimai ne. Dukan su wayannan cututtukan suna assasuwa ne a jikin dan adam a yayin da karfin garkuwar jikin shi ya ragu ko ya kare. Dan aka fara samun HIV AIDS ya kare garkuwar jikin dan adam, to kamar ya share hanya ne za ta ji dadin zuwa. Dama ita TB ba ta kama dan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikin sa. Zai kasancewa HIV AIDS ya sa shi ko kuma akwai sauran cututtuka, misali kamar ciwon suga. Shi ma ciwon suga yana nakasa garkuwar jikin dan adam. Saboda haka yawancin masu ciwon suga ko anan su ma sai musu gwajin TB, saboda yana ba da dama TB ta shiga. Masu ciwon kansa su ma haka, suna garkuwar jiki tana samun nakasa, shi ma zaki ga TB tana shiga. Ko rashin cin abinci da muke cewa na tamowa din nan, in dai ba abinci sai a jikin dan adam, to ba zai iya gina garkuwar jikin sa ba, saboda haka TB za ta shiga.
To ko akwai hanyoyin rage kamuwa da wannan tari?
Kamar yadda zai yana abari wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon TB. Amma abin da ake dan kokarin yi dai shine kamar a gida a kyautata tsafta, gurin kwanciya da yanayin abinci. A yawanci za a ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo ana son a dauka kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska inda ba za a matsu ba. Saboda shi ciwon TB yawanci akan same shi ne ta hanyar iska. In gurin a kulle yake ba iska ba ta shiga, to dole wannan iska za ka shaka. To idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da ƙarfi sosai, shikenan TB sai ta assasa. Ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon suga ko suna da HIV AIDS ko suna da wani sauran ciwon da yake kare garkuwar jiki, so mukan ba da shawara a riƙa yawan tantancewa.
Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa, tare da fatan al'umma za a kiyaye, domin masu iya magana na cewa in kunne ya ji to gangan jiki ta tsira. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, sabuwar sakatariyar harkokin ilimin Amurka Betsy DeVos ta yi karo da cikas a yunkurin ziyararta na farko da ta kai a makarantar gwamnati jiya Juma'a, domin ko ta yi karo da masu zanga-zanga wanda suka yi kokarin hana ta shiga cikin makarantar da ta kai ziyara. Akalla masu zanga-zanga biyu ne suka tsare mata hanya sa'in da ta yi kokarin shiga makarantar Jefferson Middle School da ke nan Washington, wadda makarantar tafiyar ta kice daga ofishinta na ma'aikatar ilimi na tarayya. Wannan tijarar ya tilasta DeVos zama cikin motarta har na tsawon wani ɗan lokaci, domin gudun haɗuwa da fushin masu zanga-zangan waɗanda daga bisani aka samar mata wata hanya ta bayan ginin makarantar kafin ta samu shiga. 'Yan sanda sun ce sun kame wani mutum guda, amma ba saboda yayi zanga-zangan ba, sai dai yayi wa wani ɗan sanda izgilanci ne. Mahukunta a ƙasar Angola sun bayyana cewa ƙalla mutane 17 ne suka mutu, kana wasu dama suka samu rauni sakamakon turmutsi da aka yi a filin ƙwallon da ke arewacin ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa mutane sun yi ƙoƙarin shiga wurin ne lokacin da wannan turmutsin ya faru.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.